Daga nan birnin Washington DC sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 19, 31, 49, 60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama makai tsaye a zangon FM na BOA Africa da ke a mita 102.5 sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niyya da kuma dalol. Sai tashar Alpha Radio kuma si a kasar Ghana. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Masu sauraro assalamu alaikum da fatan an tashi lafiya yau ranar Alhamis 20 ga watan Disamba shekara ta 2018. Suna na Sarfil Hashim Gumel tare da Alheri Grace Abdu da masu sauran abokan aiki muke saki kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokacin. Yanzu dai ga kanin labarai.
To Sarfil, wata kotun tarayya ta soke galibin tsare-tsaren gwamnatin Trump da suka bada hana bada mafaka ga 'yan tirani da ke gujewa tashin hankali a kasashensu. 'Yan sandan kasar Mexico a Tijuana suna gudanar da bincike kan mutuwar waɗansu matasa 'yan asalin ƙasar Honduras da ke cikin dubban 'yan tirani da ke neman shiga Amurka. Kana akalla mutane 5,000 da ke zaune a ciki da kewayen babban birnin ƙasar Sudan ta kudu suna iya samun ruwan sha mai tsafta bayan da Amurka ta samar da kuɗin sayan na'urar jan ruwa mai aiki da hasken rana.
To kanin labaran kenan aka ji. Cikin shirin za ku ji cewa gwamnatin Amurka ta tallafa wa rundunar Civil Defense da ke mai dugurwa da wasu na'urori.
Kasan su Amerika da yake sunyi nisa, to suna da wannan na'urar da suka bamu yana iya ganowa ko an tura drone ne, cewa wannan drone da aka tura ba drone na gwamnati bane. To kaga da wurin za mu gane ko daga nan ne.
Haka kuma za ku ji cewa hukumomin tsaron Najeriya na buƙatar yin garan bawul kamar yadda wato kan yadda suke tunkarar Boko Haram a cewar wani masanin tsaro. A can ƙasar Ghana kuma an fitar da wani sabon tsarin rijista ko sabunta inshorar kiwon lafiya ta yanar gizo. Koya 'yan ƙasar ke kallon wannan lamari?
Wannan tsarin da aka zo mana da shi saboda sauki ne, abinda da sai an tafi wani ma da asuba wajen misali karfe 3 na asuba ko na dare ake zuwa a yi layi.
Daga nan kuma Alheri za ta shigo mana da shirinta na domin iyali, amma da farko sai ta fara ba mu cikakkun labaran duniya.
Rai da sallama masu saurari, barkamu da asuba ga cikakkun labaran mai karantawa Alheri Grace Abdu. Fada White House ta faɗa jiya Laraba cewa Amurka ta fara janye dakarunta daga Siriya jim kaɗan bayan da shugaba Donald Trump ya rubuta a shafinsa na Twitter cewa Amurka ta murƙushe ƙungiyar 'yan ta'adda ta IS. Da alama sanarwar ta zo wa waɗansu jami'ai a matsayin bazata. Mataimakin shugaban ƙasa Mike Pence ya tafi ma'aikatar tsaro ta Pentagon domin ganawa da sakataren tsaro Jim Mattis, inda suka tattauna kan yanke wannan shawarar. Daga baya ma'aikatar tsaro ta fitar da sanarwa jiya Laraba ɗin tana cewa dakarun haɗin gwiwar sun ƙyantar da yankin da ke ƙarƙashin ikon IS, sai dai har yanzu ba a gama yaƙar ƙungiyar ba. A majalisar dokokin Amurka, 'yan majalisa su ma sun bayyana mamakinsu. Ɗan jam'iyyar Republican a majalisar dattijai Lindsey Graham yana gani wannan kuskure ne da zai jefa abokan ƙawancen Amurka cikin haɗari.
I applauded the president for having an aggressive policy to contain Iran. I think this undercuts it.
Ce na yaba wa shugaban ƙasar domin ɗaukar tsauraran matakan takawa Iran birki. Ina ganin wannan zai mai da hannun agogo baya. Idan har muka janye, waɗanda suka yi nasara su ne Iran da IS da Assad, yayin da waɗanda suka tafka asara kuma za su kasance al'ummar ƙasar Siriya da kuma Amurka. Idan ƙungiyar IS ta farfaɗo ta ƙara fin ƙarfin abokan ƙawancenmu, yaƙi da ƙungiyar mai tsatsauran ra'ayin Islama bai ƙare ba, yana bazuwa ta hanyoyi da dama. Mun yi ƙoƙari ainihin a waɗansu ɓangarori, amma kuma mun gaza a waɗansu. Na gwammace yin wannan yaƙi a ƙasar magabci amma ba a ƙasarmu ba. Wata kotun tarayya ta soke galibin tsare-tsaren gwamnatin Trump da suka hana ba da mafaka ga 'yan tirani da ke gujewa tashin hankali a ƙasashensu. A watan Yuni, babban jami'in shari'a Amurka Jeff Sessions da kansa ya sa baki kan batun da ya shafi wata mace 'yar asalin ƙasar Salvador da ake kira Abby. Aka hana ta mafaka kasancewa tana neman mafakan ne bisa dalilan cin zarafinta a cikin gida. ya kuma fitar da tsarin zai hanzarta ta sakiyar masu neman mafaka da ya umarci jami'an da ke kula da wannan shiri su hana yanci rani mafaka idan suna neman mafakan ne bisa dalilin cin zarafinsu a cikin gida ko kuma tashin hankali da ya shafi yan daba. Alkalin gundumar Columbia MS Sullivan ya yi watsi da umarnin na session wanda ya ce ya saba wa dokar shige da fice ta Amurka kuma babu wata hujja haramta ba yanci ranin mafaka. A ƙarƙashin dokar ta Amurka dai yanci rani da suka shigo ƙasar waɗanda ke fargabar komawa ƙasashensu tilas ne a tantance su a yi masu tambayoyi domin tabbatar da gaskiyar lamarin daga na a ƙyale waɗanda suka yi nasara su nemi mafaka a kotu. 'Yan sandan ƙasar Mexico a Chihuahua suna gudanar da bincike kan mutuwar waɗansu matasa 'yan asalin ƙasar Honduras da ke cikin dubban 'yan ciranin da ke neman shiga Amurka. An samu gawarwakin matasan ne a wani titi da aka daba musu wuka kafin aka makare aka kashe su. Wani rahoto na nuni da cewa an kama waɗansu da ake kyautata zaton suna da hannu a wannan kisan. Ministan harkokin ƙasashen ƙetare na ƙasar Honduras ya aika da saƙon ta'aziya ga iyalan mamatan ya kuma yi kira ga al'ummar ƙasar da su daina irin wannan tafiyar da ƙafa mai haɗarin gaske zuwa Amurka. Kimanin 'yan cirani 3,000 ne ke Chihuahua da ke kan iyakar Mexico da Amurka suna ƙoƙarin neman mafaka a Amurka. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Akalla mutane 5,000 ne da ke zauna waɗansu unguwoyi da ke kewayen babban birnin ƙasar Sudan ta kudu suke iya samun ruwan sha mai tsafta bayan da Amurka ta samar da kuɗin sayan na'urar jan ruwa mai aiki da hasken rana. Da yake magana yayin bikin ƙaddamarwa, jakadan Amurka a Sudan ta kudu Tom Hushek ya ce aikin da aka kashe $70,000 ba kawai zai samar da ruwan sha mai tsafta ga mazauna birnin kaɗai ba, amma zai rage yawan hare-haren da ake kawai mata da 'yan mata da ake yi wa fyaɗe lokacin da suke kan hanyar su zuwa neman ruwan sha. A lokutan baya, mazauna unguwannin Gudele da Luri suna biyan $500 na kuɗin Sudan ta kudu kan jarkar ruwa ɗaya, amma yanzu suna iya zuwa su cika jarkunansu da ruwan sha mai tsafta kyauta. Cibiyar kula da maƙaurata ta ƙasa da ƙasa ce ta gina matattarar ruwan ƙarƙashin wani tsarin gwamnati na tallafawa al'umma a duk faɗin Sudan ta kudu da aka ƙiyasta kashe $34 million. Daga ƙarshe an hakikanta cewa littafi mai tsarki ne ya fi kowane littafi da aka buga a tarihi kasuwa. Sai dai bincike na nuni da cewa Bible ba shi ba ne kaɗai yake jan ra'ayin masu karatu da ke neman abin da ya ƙunshi koyarwar addinin Krista. Masu wallafa littattafan Krista suna wallafa littattafai ne da suka haɗa da labarai masu nishaɗantarwa da almara da tarihi da soyayya da dai sauransu da suka shafi addinin Krista. A wannan shekara ta 2018, littattafan addinin Krista ne kashi 7 cikin 100 na littattafan da aka sayar da kuɗinsu ya kai $44 million, abinda ya ƙaru daga kashi 6 cikin 100 bara. Ana samun ƙaruwar kasuwar littattafan addinin Krista cikin shekaru 3 jere, duk da raguwar kamfanonin sayar da littattafan. Bara, ɗaya daga cikin manyan kamfanonin sayar da littattafan Krista, Family Christian Stores, ya rufe dukkan shagunansa 240 a jihohi 35 na Amurka bayan da ya sanar da cewa ya talauce a shekara ta 2015.
Labaran duniya ku saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Madalla, a lokacin wani bikin karɓar na'urori da Amurka ta tallafa wa jami'an tsaron farin kaya na Civil Defense, gwamnatin jihar Borno ta ce za ta yi duk mai yiwuwa don ganin ta taimaka wa hukumomin tsaro da ke jihar, kamar yadda za a ji a wannan rahoton na Haruna Dauda.
The Borno State Government will provide all the necessary support to all our security agencies during Borno State of Crime and criminality.
Ya ce gwamnatin jihar Borno za ta yi duk iya mai yiwa daga ta tallafawa jami'an tsaron da ke aiki a jihar don ganin cewa an kauda aikata laifi da masu aikata laifin. A cewar gwamnatin jihar Borno wanda Dr. Kashi Tima wanda shugaban ma'aikatan jihar Alhaji Madiga Zali ya wakilta. Dr. Ahmed Audu dai shine komandan bada kariya ga kafararen hula da ke kula da shirin arewa maso gabacin kasar wanda kuma ya wakilci babban komandan kasar Alhaji Abdullahi Gana wajen mika waɗannan na'ura ga jami'an da ke jihar Borno. Ya kuma tambaye shi ko wanda irin kalubale suke fuskanta a lokacin da suke gudanar da ayyukan nasu. Ga dai abin da ke cewa
kalubale da muke fuskanta shine maganan wannan equipment kayayyakin aiki, you know, sai kuma wani lokaci personnel dinmu kasan kana confront irin wannan abun nan insurgency din nan ana samun matsala wajen wadan su ba su da experience sosai, so ana samun matsala wajen mun suka je wurin aiki. To amma muna ganin da wannan siji mu ya fara bayar da abubuwan aiki da kuma wayannan da donor suka bamu, mun ga yanzu ba wani kalibalin da zai hindarin dinmu da yin abun aiki.
Za iya ce me da me cikin
kayayyakin sun bamu su computer su scammers abubuwan da ake iya ganewa in akwai wadansu da suke meeting ko a wani wuri suna son su kawo almundaha to ana iya ganewa daga wajen. To kaga sai mu yi sharing information mu ba ƴan uwanmu wannan information sai a samu a dauki majors. Ka san su America da yake sun yi nisa to suna da wannan na'urar da suka bamu yana iya ganowa ko an turo drone ne kuma da kasan internet din sun yi nisa su ma ko an turo drone ne wannan na'urar yana iya ganewa cewa wannan drone da aka tura ba drone na gwamnati bane. To kaga da gurin zamu gane ko daga nan ne wani to mun gode Allah Allah ya kawo ran mu an bamu kayan nan kuma insha Allah mu yi alkawari to kayan naka bamu nan zamu amfani da shi judiciously.
Shi ma komanda mai kula da jihar Borno Ibrahim Abdullahi ya ce akwai wasu ma'aikata da suka jajirce wajen bada tasu gudunmawa don maido da harkokin tsaro a wannan jiha wanda kuma yanzu hakan suka samu ƙarin girma.
Kamar yadda komandan jihar Dina Mahmud Abdullahi Gana yake cewa farin cikin ma'aikatansa shi ne farin cikinsa, kuma kaga yadda suke ƙoƙari ba dare ba rana ya kamata a dubi yadda ya kamata a ƙara musu girma, ba ma ƙarin girma ba har allowance allowance ɗinsu ma an biya. Ai kaga suna cikin farin ciki.
Mutane nawa ne suka samu wannan ƙarin girma?
Mutane 276 suka samu wannan ƙarin girma.
Su ma hukumomin tsaro masu zaman kansu ƙarƙashin jagorancin Honorable Danjuma Usman sun bada tasu gudunmawa harkan tsaron wajen samar da borehole a cikin harabar rundunar bada kariya ga fararen hulan. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
To a gaida Haruna Dauda. Yayin da rundunar sojojin Najeriya ke muradar rufe ofishin kungiyar Amnesty International a sassan kasar bisa zargin mayar da hannun a wugo baya ga ayyukan rundunar wanzar da zaman lafiya a yankuna masu fama da rikici, masu sharhi kan harkokin tsaro a Najeriya na cigaba da tsokaci game da ayyukan 'yan ta'adda a yankin arewa maso gabashin kasar. A hirarsu da wakilin sashen Hausa na muryar Amurka Mahmud Ibrahim Kwari, Major General Salamaina mai ritaya ya ce akwai buƙatar hukumomin tsaron Najeriya su yi garan bawul kan yadda ake tunkarar mayakan kungiyar Boko Haram.
Yaƙe-yaƙe daban-daban suke, yaƙi tsakanin ƙasa da ƙasa daban, yaƙi ta cikin gida daban, yaƙin wanzar da zaman lafiya a wata ƙasa ita kuma daban. Duk suna iya ƙazanta, amma mafi muni, mafi ƙazanta, mafi wahala, mafi wuyar daƙile ta shine yaƙin cikin gida. Kamar nasu Boko Haram, don ka kalli kasashe, ka kalli Sri Lanka sai da ka wuce shekara 10 sannan suka dakile, ka kalli England, Northern Ireland sai da suka fi shekara fiye da 30 suna irin wannan yakar da muke wa Boko Haram.
Amma a fahimtarka, misali tunda ka kawo mana misalai da waɗannan kasashe, kana ganin hanyoyin da wataƙila hukumomi da sauran masu ruwa da tsaki suke bi na ganin an dakile wannan tarzoma ta Boko Haram sun dace ko kuma akwai buƙatar gyara?
Ai, komai a duniya yana da buƙatar gyara. Ba abin da za a ce an yi ta gyaru ta ba ta buƙatar gyara. Ya kamata idan aka ba da ɗan tsawon lokaci sai a zo a sake yin tilawa, a sake yin tishi a gani ina ne ya kamata ake tafiyar hawainiya, ina ne ake buƙatar gyara, ina ne ake buƙatar sabon salo, ina ne ya kamata a ƙara himma, ina ne ya kamata a sa kuzari.
Wani abu da yake ta sama 'yan Najeriya hankali da sauran kasashen da wannan tarzoma ta Boko Haram ke wakana shine gwamnati za ta fito ta ce ta ci galaba, ta karye lagon waɗannan mutane, amma kuma bayan kwana ɗaya biyu ko mako ɗaya zuwa biyu sai ka ji kuma sun je wani ɓangare sun yi wata ɓarna.
Duk haka irin wannan yakin haka suke, shi sai na raba maka akalla kashi uku, sun fi uku. Amma yaƙi na cikin gida ɗin haka take, sai ka kama wannan garin ka wuce ka can gaba sai kuma zaro ta baya a zo a yi. abu ne wanda yake na bukatan taimako da sa hannun kowa da kowa.
Major General Salama yana mai ritaya kenan tsohon komanda a rundunar sojojin Najeriya a hirarsa da Muhammadu Ibrahim Kwari. To idan muka leƙa ƙasar Ghana kuma an samar da wani sabon tsarin yin rajista ko sabunta katin inshorar kiwon lafiya ta hanyar amfani da wayar hannu kamar yadda za ku ji a wannan rahoton na Radwan Abbas.
A duk dai lokaci in mutum zai yi sabon katin inshorar kiwon lafiyan ko zai sabunta shi ya zama jidali. Saboda sai ya zama abun yin sintiri da kuma shiga dogon layi. To ba haka ba, yaya mutane suka fahimci kuma suka karbi wannan sabon shirin rajistar inshorar kiwon lafiya ta yanar gizo ko kuma ta amfani da wayar salularsu?
Wannan registration din da aka ce za a yi na health insurance abu ne mai kyau saboda passport ma haka ake yin sa yanzu. To amma akwai abu daya, akwai mutane mu da dama ba su yi amfani da computer din ba. Sa'annan kuma yanzu haka aka ce za a yi. Sun za su gani kan wani sabo abin da sun gwammace su je wurin su zauna su bayar da kuɗi su a yi musu. To aka ce an kikiro wannan abin gar da za a yi online. Za musu abin damuwa shi sani abin da nake son gwamnati yayi ya kamata a waye da mutane kai amma ne mai
kwarai ina da kyau kwarai saboda ka je ka bi layi dogon layi kafin kai kanka in aka kai shi kan online ya fi sauki ka sami komai daidai sannan zaka renew ba wai kuma sai ka je kai wani wahala ba kai online shi kai komai daidai sai sa ni na gan amfani online ya ina da amfani ya fi aje kan wani dogo line sai sa ina da muhimmanci sosai.
Wannan tsarin da aka zo mana da shi wato duk abin da za a yi in na gaskiya ne to ya kamata mu ma mu koyi baya saboda sauki ne abin da da sai an tafi wani ma da asuba wajen misali karfe 3 na asuba ko na dare ake zuwa a yi layi. To amma wannan tunda dai za a buga ne daga internet ma baka iya ba akwai yara da yawa wanda za su nuna maka sai abin ya zo maka da sauki. To a ra'ayi dai in dai abin zai tafi yadda ake bukata ina ganin dai ya yi daidai.
Ridwanullah Mukhtar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
Toma da lagai da Ridwan Abbas har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka ne a nan birnin Washington DC wanda yanzu agogon muke cewa karfe 12:17 na dare. Ga shirinmu na gaba.
Ya Allah ya Allah na huka Allah ni kai ne na roka baro ki ka don ka huiba ku da ma tambaya ni ke da ku da ma tambaya ni ke da menene duniya menene dadin duniya menene duniya menene dadin duniya.
Yawan talauci mai tsanani, rashin ilimi, rashin lafiya, mutuwar mata a wajen haihuwa, mutuwar yara ƙanana, rashin abinci mai inganta jiki, rashin aikin wanda ya haifa mana matsaloli, bara, ta'addanci, shaye-shaye, dukan mata, fyaɗe.
Tuni maganin mantuwa. Masu saurari, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Yau ma shirin domin iyali yana waiwaya maganin mantuwa. A farkon wannan shekara aka gayyaci mai martaba sarkin Kano Sanusi Lamido Sanusi na biyu domin neman hanyar shawo kan kuntatawa mata a jamhuriyar Niger, inda a jawabinsa ya bayyana cewa
duk fikihin aure da ayoyin aure da hadisin aure da komai yana cikin aya guda daya. Ko bangare ma na aya guda daya, aure soyayya ne, jinkai ne. In ka fahimci menene soyayya, menene jinkai, baka bukatar malami. Ba za ka cire yarka daga makaranta kai mata aure ba, ka hana ta ilimi, tana bukatar ilimi da kula da iyayenta, don ka san wannan babu jinkai a ciki. Ba za ka wa yarka auren dole da wanda ba ta kauna ba, don ka san aure soyayya ne da jinkai. Ba za ka zagi matarka ba, ba za ka doke ta ba, ba za ka barta da yunwa ba, ba za ka barta ba su cira ba, don ka san wannan baya cikin soyayya, baya cikin rahama. ba za ka tashi ka auri mace shekara 20 ta haifi yaya 10 dan ta tsufa kaga wace yarinya a waje ka zo rana daya ka ce na sake ki ba saboda ko soyayya ta kare akwai rahma mawaddatan wa rahma dan babu guda biyun a samu guda daya idan kuma rabuwar ta kama an rabu ba za ka bar ta gayyara ba in aka duba ayoyin Qur'ani duk abin da ya shafi aure ya shafi saki sai an ga wannan duk inda aka bi har saki ana yin saki cikin soyayya da jinkai to waɗannan abubuwan su muka rasa rasa wannan abubuwan shine tushen matsalolin da muke ciki
Bayan nan shirin ya kuma gayyaci masu ruwa da tsaki a jamhuriyar Niger domin bibiya kan wannan matsala.
Ilimin kimiyya ya bada cewa duk kasar da aka walakanta da mata wallahi wallahi kasar nan baiwa ta ci gaba al'amada. To shine muke ganin ki nan Niger ma me yasa mun nan ga ci gaba dan saboda mata ba bakin komai ka dauke su ba a Niger mace ba dauke ta ba ko saman siyasa sai ga suke yin komi an zo raban wurin gurare a cikin wannan mata ce. An kadi ba cikin zaman gida yau ba kowace mata a gidan mijinta take da intin bakin magana yau an ka dauka ko zaurin aiki ne ta ake mata ce kenan ana musguna musu ana kare musu a lokaci an kadi ba ilimin wata rasin yin tunda yau mace ba abin da bata iya yi tana iya zama shugaban kasa tana iya zama doctor tana iya zama abubuwa iri iri to sai muka dauki wannan abin muka kishi kuma daga irishin wayewa uwaye diya da bussa mata lakwal tunda yau mace an ta shiga lakwal ta yi makaranta ko Muhammadiya ko ta Nasara tana iya nemo ma kanta inci dan ta kwanta mutumin ko mishin ta ne ko duniya ce ta ce a ga abin da ya kamata ai ni ban yarda da wannan abin ba ka gani ko shin aihuwa ne tana iya ta kula da yanta ko shin kasuwancin tana iya ta je da kasuwancin ta yanda ya kamata
na yarda cewa a kasar Niger mace na cikin wahala mace na ana cikin kuntata matan Niger yau a yayin dakin army zaka ga namiji ya mai da mace ba kowa ba ga mace ita ke da kula da gida mace yau ita ke daukar dawainiyar yara kai har ta dauki dawainiyar mijinta tunda mace ke neman cincin kanta buskan sana'a akwai inda kasashen da maza ma gudu suke subar mata su ta yi su ba su Ghana ba su Abuja ba su Libya ke mace kina nan ki an barki da diya 567 abinda za su ke ci illa kwal zaki sa suke ci mantana da kwal ta zama yanzu abun biya mace wala ta mai yawa ce yanzu ka dauka ka fannin rashin lafiya yau mace in a fannin aihuwa ne kana gani irin wahalun da mata ke yi da dauka ciki na bi kuma almi da ake yi yau maza suna ba mata wahala amma Niger har yanzu akwai mazan da ke ba mata kashi violence psychological ko ina ne a fannin ma'aikatan ne akwai shi yau za ga diya mace kina fuskan fannin aiki a wurin sarushin ki sai kiga ana musguna miki ana cewa in baki bada kanki ba baki zama komi kaga kenan musguna kenan da ake ma mata wanda yanayin da ake ciki an dauki kundi da yawa
harwa yau shirin ya nemi hanyar shawo kan gallazawa abokan zaman aure
society din muna da matsala ta yanda idan yanzu kaka fito dangar auren ka ya rabu idan akwai cutarwa a batunan aure addini ma bai yarda da hakan ba idan akwai cutarwa abinda al'umma ya kamata su fahimta kenan idan akwai cutarwa ba haramu bane baka zauna ka ce kana neman a sauke maka amma da zaran ka ce kana so akwai wacce ta zo ta same ni tabbas ana zaluntanta zalunci fiye da yanda baka zato tunda zai yi watanni bai ma san cinta ba bai san shanta ba bai san komai ba amma wannan fa ba zai hana shi ya dawo da dare ya ce zai nemi hakkinsa ba na kuma nuna mata shi bai ma san ta ina ba kuma zai iya zuwa wata sa'in ya ce mata ina abinci idan babu ya kuma dake ta akan wannan baka kawo ba kuma kana tsammanin a kawo a baka so na zauna da ita muka zauna muka yi magana da ni da ita magana wanda aka yi batu na baro-baro yawanci mutane irin wa'annan idan ka zauna ka yi magana da su magana ɗaya suke faɗa idan na rabu da shi al'umma za su fara ce min na fiye kashe-kashen aure kaga kenan an koma kan batu na al'umma kenan because al'umma ba za ta zauna ta fuskanci dalilin ma me yasa kika fito ba a'a idan ka fito laifin macen ne ba za a zauna a ce namijin ba so wata sa'in dole ko mun fushin kamar yanda daktar yake faɗa za ta fara kawowa akan ta duk da cewa ba laifinta bane ba za ta fara kawowa akan ta wata ilani ne nake da problem. Kuma da zaran ta fito da wannan issue din ni ne nake da problem, there's a psychological problem kenan. Ta zanto disoriented. Kuma duk ranar da aka kai ta bango to komai zai iya faruwa. So maganin kar ai kar a fara. Daga fara an fara gani ya kamata a magance shi. Kuma kaman maganar da kake kan maganar cewa ana kawowa kotu. Malam idan an kawo shi kotu kana ciki kana kokarin ka nema wa mutun haƙƙi, akwai mutanen da mun sha zuwa ni da kaina zan je in same su in ce idan fa na shiga babu batu na wanda irin ka dan ja ran hankalin mutun da zaran ka faro to ya zaka yi, bari mu bar wa Allah in babu nan akwai can babu komai, mun hakura mun yafa wannan haƙƙin zamu je gaban Allah inda zai mana sakayya shikenan iyakacinsa. Kuma ba za ka iya tilastawa kamar yadda abba yake magana, ba za ka iya tilastawa mutum ka ce masa lallai ya je ba, amma batu idan ya kai ga rasa rai ko ya kai ga illatawa kamar ake maganan nan na wannan, idan aka nuna wa ƙasa ita ƙasa tana da ƴanci ko tana da dama wanda doka ta bata wanda za ta ce dole sai kin bi haƙƙinki, kuma dole sai an kwatarwa, because ke ba dan ke kadai bace ba, ke namu ce kuma ke citizen din mu ce, kuma ke namu ce, kuma a cikin kasar da kike, kuma yara ta yi a wuyan mu, mu zo mu nema. Amma hakikanin gaskiya idan har aka zo na aka bari batu na al'umma, shi yasa nayi magana kan cewa wannan batu ba wai batu ne namu ne na mun kadai ba, batu ne na kowa sai ya shigo ciki.
Isa kona shine duk wanda yaga alamar ko hali ko wani dabi'a da yake tunanin wannan dabi'a ba daidai bane, bai kamata ba, ko mun kankantan shi yayi maza ya sanar wa magabata, su kuma magabatan nan su shigo ciki. Idan aka yi yau daya, aka yi biyu, aka ga ba canji, ayi maza a zo asibiti a tabbatar wa nan mutumin mai yin wannan dabi'a lafiyar shi galau. In lafiyar shi galau, aka a bata lokaci, ba wani maganan yafiya ko wani abu, a kai gaban doka a hukunta shi. Duk wanda yaga an wa wani gani gawa ne, ana farawa suna ana ganin ya faru, in a hankali abin bai da tsanani sosai, a sulhunta su daga gida da wuri.
Sakona na ƙarshe shine da zaran kaga cewa an fara maka abin da ba za ka iya juyewa ba, ka gaggauta kaiwa, idan ka kaiwa magabata kaga ba a dau mataki ba, ka gaggauta kaiwa gaban hukuma ko ka je police station ko kuma ka wuce kotu ka kai. Hakikanin gaskiya kamar yanda aka riga ka ce mata ne aka fi dannewa, kuma ni mace ne, kuma yan uwana zan fara yi, barin yi san kai yan uwana mata, da zaran ka lura ko kuma kin lura kan cewa an fara taba miki abinda ba za ki iya jurewa ba, gudun kada nan gaba ki aiwatar da abinda al'umma za su zo su zage ki, ki gaggauta kaiwa gaban hukuma.
Kadan kenan daga cikin batutuwa da muka tabo a shirin domin iyali a wannan shekara ta 2018 dake karewa. Nan kuma za mu dasa aya yau, sai mako mai zuwa idan Allah Ubangiji ya nuna mana ku ji mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin dukkan wakilanmu da suka bada gudunmawa a shirin domin iyali cikin wannan shekara da ke karewa, alheri ke maku, fata alheri, kada ku manta. Kuna iya sake sauraron dukkan shirye-shiryen da muka gabatar a shirin domin iyali a wannan shekarar baki daya a shafinmu na internet voahausa.com. Da alheri.
Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya.
To madalla, sai a kasance da mu a mako mai zuwa domin jin wani sabon shirin domin iyali ko a shafinmu na voahausa.com. Kafin mu kai ga ƙarshen, ga alheri ta damar takaitattun labaran duniya.
Bada White House ta faɗa jiya Laraba cewa Amurka ta fara janye dakarunta daga Siriya jim kaɗan bayan da shugaba Donald Trump ya rubuta a shafinsa na Twitter cewa Amurka ta murƙushe ƙungiyar 'yan ta'adda ta IS. Da alama dai sanarwar ta zuwa waɗansu jami'ai ba zata. Mataimakin shugaban ƙasa Mike Pence ya tafi ma'aikatar tsaro ta Pentagon domin ganawa da sakataren tsaro Jim Mattis, inda suka tattauna kan wannan batu. Daga baya kuma ma'aikatar tsaro ta fitar da sanarwa da ta yi ƙarin haske da cewa dakarun haɗin gwiwa sun 'yantar da yankin da ke ƙarƙashin ikon IS, sai dai har yanzu ba a gama yaƙar ƙungiyar ba. Wata kotun tarayya ta soke galibin tsare-tsaren gwamnatin Trump da suka hana ba da mafaka ga 'yan cirani da ke gujewa tashin hankali a ƙasashensu.
To madalla masu sauraro anan muka karshen shirin namu ne yanzu sai kuma an jima kadan da hantsi za ku ji mu dauke da wani sabon shirin cike har da rahoto kan kiran da jam'iyyar adawa ta PDP ta yi a Najeriya ga shugaba Buhari da ya murabus biyo bayan yi masa harguwa da aka yi a zauren majalisa sai a kasance da mu akan mitoci 1725 da kuma 60 ha kuma za a iya ziyartar mu shafin mu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na voahausa.com yanzu a madadin Alheri Grace Abdulwatta na gabatar da shirin da kuma Chibahiru Jido ne wanda ya bada umarnin shirin da ma injiniyan mu na yau Darrell Smith ni Sarfil Hashin Gumel nake cewa sai mun antuma da kadan da hantsi assalamu alaikum.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui.